sashen Hausa na muryar Amurka ke magana da wannan safiyar Lahadi daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Amina Buhari Auna ce tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin a daidai wannan lokacin. A cikin shirin namu na yanzu muna tafe da shirin kasuwa akai miki dole da kuma nasihar Lahadi. Yanzu kuma sai shirin mu na kasuwa akai miki dole.
Shirin BOA Hausa kasuwa akai miki dole. Kasuwa
Masaro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci sannan mu da sake saduwa a cikin wannan sabon shiri namu na kasuwa kai miki dole a wannan rana. A yau muna garin Kaduna a wani guri da ake kira Maraban Jos. Kasuwa ce ta garin Maraban Jos wadda kwata-kwata ba ta fi kilomita 15 daga kanin koko garin Kaduna ba zuwa wannan gari na Maraban Jos. Wannan ya kasuwa ta Maraban Jos tana tsakanin wato hanyar da za a wuce Jos ne zuwa hanyar da za a je Zaria wadda ƴan kasuwa ne suke towa daga gurare daban-daban wanda a wurin wannan guri maimakon irin kasuwanni na burane kasuwa ce wadda ta yi kama da ta karkara kusan komai da kake nema akwai a nan. Akwai masu sai da yaduka, akwai masu sai da kayan makaranta, akwai masu sai da kayan abinci, akwai wake, akwai shinkafa, akwai masu sai da leda tsakar daki, kuka, tamiya, manja, mangyada da sauran abubuwa. Yanzu haka muna tare da wani ga nan ana ta cinikin shinkafa. Malam me sunanka?
Sunana Alhaji Awolu Dan Daura.
Alhaji Awolu me kake sayowa?
Shinkafa.
Na ga yanzu nan wani ya auni shinkafa. Nawa nawa ake sayowa?
Shinkafa dai muna sayar ta 550 me kaman yar gwamnati. Ta ma fi yar gwamnati auki, akwai kuma mai sauki 400 450 amma dai wannan ta fi yar gwamnati na buhu.
To yaya yanayin kasuwa?
A kasuwa alhamdulillah.
Me bambancin yanzu da kuma farkon fitowar kaka lokacin da aka ciro amfani a gona?
Ba wani bambanci sosai saboda yanzu har yanzu ma dai mutane koshi ya musu yawa ba su damu da sai abincin ba wallahi.
Ba a ciniki?
Ba ai ba gaskiya ba a cika ciniki kaman kaka ba.
Nawa kuka sayar da shinkafa fitowar kaka?
Fitowar kaka mun sayar 450 mun sayar 500 an sayar 370 an sayar 380 kuma har yanzu ba ta canza ba. Inda har yanzu akwai ta 400 akwai ta 380 kai yau na sayar da ta 300.
To muna godiya ga wani mai wake wanda yake sayar da kananan wake ne ko manya? Wannan irin wake ne?
Wannan manyan wake ne.
Me sunanka?
Masaudu Umar.
Manyan wake nawa kuke sayarwa?
200 290 180.
Ba shi da takamaiman farashi ne?
Ha bai da shi.
Yaya kasuwa?
To alhamdulillah.
Ya za a hada kasuwa yanzu da?
A gaskiya da bambanci da mun fi ciniki saboda Allah. Yanzu rani yayi gaskiya ba kudi a hannun mutane.
Amma farashin yanzu da na dafa?
A gaskiya a da ma mun fi farashi da farkon da ya shigo 220 kuma waje-waje dan nan kawai sai a kwashi. To amma yanzu kuma gashi ga saukin amma kuma ba ciniki.
To muna godiya. Bari mu buwar ƴan hatsi mu je akwai wurin wasni mai sayar da wukake da kayan gona da sauran kayan gyare-gyare na abuwa. A cikin wannan kasuwar akwai masu akwai sukundireba da noti da sauransu. Malam kana tare da murya Amurka, menene me da me kake sayowa a nan gurin?
Dika komai da komai ina sayowa, komai da komai.
Na ga hadda wukake.
Yawa kware maka.
Nawa ne wuka?
Wuka 1000.
Wannan ko menene kake dan dadda shi?
Tarkon bera.
Ga wasu na gana ciniki.
Wanne kudin wannan ai ba ni ba ni
da. A 200 zan maka kai kuma malam.
Ana bin kamu. Wannan wani dan karfe ne wanda aka dana mai wasu abubuwa haka na aunawa saboda bera idan ya zo ci a sa mai wani abu da zai ci wanda ake kira tarkon bera wanda muka sani tun a karkara. Yanzu aka yace 200 amma ya bashi 200 shi ya tafi a maimakon 250. To ya aka na kai kaya mutsa abubuwan naka ga wukake ga abun auna wake ga abun kwance noti da sauransu. Me sunanka?
Sunana Dauda.
Me zaka lissafto mana irin abubuwan da kake sayowa wasu daga ciki tunda naga abun naka da yawa?
Na farko garman shanu, noti, tufanu, wukake, gahirin da sauransu, sufulo gai da sauransu dai gasu nan.
To muna godiya. Har yanzu dai muna kasuwar Maraban Jos dake nan garin Kaduna a karamar hukumar Gabi kuma ina tare da nan wani ne ke sayar da wani abu kamar albasa, kamar tafannuwa. Malam me sunanka?
Sunana Kabiru.
Me sunan wannan?
Tafannuwa.
Tafannuwa. To yaya ku kuna yin cinikin tafannuwa a wannan kasuwa?
Eh to gaskiya kasuwa alhamdulillah.
Nawa ake sayar da kulli?
Kulli kuma muna sayar da shi naira 50. Yara 20-20.
Na ga akwai wanda yake kulli ne, akwai kuma wanda yake gashi nan a kwakwance. Ya tsarin yake?
To idan ka zo kana son kulli, za mu sayar maka kulli naira 50, karamin kulli kuma naira 20. Kuma kana son a auna maka irin haka loka ko rabi ko kofi duka za mu auna ma.
To akwai inda ake auna gwangwani da kwano da roba kenan?
Eh gwangwani, roba, kofi, kwano, loka kenan.
amma kana ciniki
insha Allah ba komai alhamdulillah
ga kuma inda ake sai da magunguna maganin bera maganin kwari da shauransu har ma na ga an fara cinikin batir malam me sunanka
eh lawalu mai tocila maraban jos angon tsalha
menene da me kake saiwa
eh ina sai da tocila ina sai da batir ina sai da makilin da leta da kwadan kofa da menene da sauransu da duka
ga wata mata ta sai batir lauka sai mata
na sai da mata naira 150 kina da 50
malam wa nawa kika sai batir
150
babba ne ko karami
a babba uban
hajiya me kika zo sai
yaya na batir zan siya da naira 50
nawa yace miki
naira 50 ya gaya mini
to ya an ciniki ya kaya
ya kaya ya kalla yadda
ke ina ce
ni na saban dan da nake
oke tun daga can kika zo cin kasuwa dama batir ya canza farashi ko haka kuke sai
eh gaskiya ya samu sauki ne amma da muna san shi har naira 100 yanzu kuma ya koma naira 50 kaga alhamdulillah
yanzu haka wannan shiri na kasuwa kai miki dole yana cikin yan dankali na wannan kasuwa ta Maraban Jos da nace muku ta hada komai nan gurin akwai masu sayar da dankali akwai masu sayar da doya kashi kashi baba nawa dankali yake
dankali buhu ko
kashi ai naga kashi kashi kai
kashi 200
duk kashin dankali me sunanka ne
Yusufa
malam Yusufa ya maganar kasuwar dankali
to kasuwar dankali yanzu gaskiya sai hankali
ba ciniki
ciniki sai hankali gaskiya ba ciniki
yaushe ne aka fi samun dankali ne rani ko damuna ko kaka
ne ka damuna amma samu damuna
nawa ake sai da kashi
yanzu ana sai da shi naira 200 ana 200
me kace ganin ya kawo koma bayan cinikin
sha'anin al'amuran kasa ne kawai yanayin kasa ne kawai sai hankali
to muna godiya yawa ga doyara assalamu alaikum
alaikum assalam
zamu so mu ji suna
Idris Yusuf
me kake sayawa
doya
nan muna wurin masu sayar da doya ne ga doya nan kashi kashi wani kashin zaka ga guda 5 wani guda 6 wannan kamar wannan kashin mai guda 5 din da aka yi nawa nawa kuke sayawa
muna sayar da shi 12
yanzu lokacin doya ne wato kakarta ne koko ba ta yanzu
a'a tana tsaka tsaki ne ita ta wuce kakarta kuma ba ta kai koko tsadarta ba
to shine kuke sayar da kashi nawa
12
yanzu da lokacin kakarta ne wannan kashin zai kai nawa
da ya wuce 700 ba
ya duka nawa ne ai magana da ta magana yadi
yanzu nan wurin masu sayar da yadi ne akwai yaduka akwai shadda akwai sauransu duka dai a wannan kasuwa ta Maraban Jos baba ya kasuwa
yadi mun gode Allah kasuwa
me sunan
sunana Ibrahim
baba wannan wani irin yadi ne dinkin riga ko hijabi
yadi yobo ne da hijabi da riga da wando
to nawa ake sai da yadi
ana sai da hi 300
to kamar shadda nan da take cikin leda fa
shadda ana sai da ita 100 ana sai da ita 1500
kamar wannan yadin da kuka bude naga yan mata sun zo suna taba na hijabi ne
hijabi za su yi da shi
to yan mata me za ku siya
yadin hijabi da siya
yadin hijabi nawa kuke sayan yadi
ni ma da zuwa nayi amma ban san ko nawa ba
to kun daidaita a cinikin
a'a ba mu daidaita ba
wani a 200 na sai da guda ɗaya na dai ban miki ne kawai naira 100
aka aiko
ne dai ba zai sai da guda ɗaya madaribi muke sai da tsakani da Allah wannan kurman gore ne ba
to sai mun koma mata da kudin
nawa ce baki
ke naira 100 wallahi
wala ke maka mata nan cinikin goro ake a wata rumfar goro wani irin goro ne da aka kira kurman goro gashi nan an kwance wasu na wato huhu wasu kuma suna cikin kwando malam me sunan
malam Maharaza mai goro samarin Zaria
me kake sayarwa kuma daga samarin sai ga ka a Maraba
goro nake sayarwa
ya kasuwa
wallahi kasuwa alhamdulillah muna taba sosai wallahi
yanzu kakar goro ne koko yanzu ba shi a kasuwa
a yanzu kakar sa ne tsakani da Allah ya dan samu ba kamar kwanakin baya ba
ya magana ciniki
a ciniki muna yi sosai tsakani da Allah
yanzu kamar wannan goro nan kowanne kudin daidai ne ko kudin kashin ne
wannan kashi muna saida 3500 shine jada fari wannan kuma muna saida 4000
duk kashi
eh duk kashi
shi kuma yanzu kamar huhu nawa kira huhu
shirin BOE Hausa kasuwa akai miki doni kasuwa
akai miki doni
kasuwa a kasashen ya take kasuwa a kasar mu
kasuwa akai miki doni
duniya ta America ga mu shirin biki kuma na gari
kasuwa akai miki doni
farashi kan hau kan sauka kasuwa akai miki doni
jama'a kada a sha'afa har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC ga nasihar Lahadi
sunana Reverend Dr. James Mobel Uye shugaba ne a Assembly of God a Arocin Nigeria, sannan kuma ɗaya daga cikin daraktocin kungiyar wanzar da fahimta tsakanin addinai da ke Kaduna Nigeria. Nasiha na akan firgita ko kuma razana ko kidima, mutum ya shiga wani hali wanda hankalin shi ya bar shi saboda wani abu da ya same shi ko kuma wani abu da ya gani ko kuma wani abu da ke faruwa. To adinance an gaya mana cikin littafin Bitrus ta farko sura 5 aya 7 cewa idan ko mun shiga irin hali kaman haka mu komawa ga Allah. Yace idan ko mutum ya koma ga Allah zai samu makwanci, zai samu kwanciyar zuciya, domin Isa Almasihu ne cewa ku bani naku karkiyan, ku dauki nawa karkiya, gama karkiya nana da sauki. To yanzu duniya tana cikin kidiman cewa waɗansu ma sun fita hankalinsu. To idan ko za a koma ga Allah, to lalle duk wani masifa da ya zo wa dan adam, to dan adam in ya koma ga Allah, Allah zai bashi mafita. Alal misali, wani fitina da yanzu ake ciki shine mutane sun rode, sun rasa ya za su game da wannan cuta da ake ce na bin iska, ko kuma na kawo rashin jituwa ga mutane, har ma yana so ya hana ibada a waɗansu wurare. To idan ko an shiga irin halin nan, mamallaki na cewa ku dawo gare ni, ku tuba, in ko kun tuba zan samu hanya zan taimake ku. To wannan kaga dukkan kasashen duniya an kaskasu, wato sun kidimu, sun an kaskantar da su duk da ikon su, kowa yanzu yana neman fita. So mu koma ga Allah, in mun koma ga Allah duk karfin mu ko rashin karfin mu, Allah zai tallafa mana. Ina jin wannan abun ya zo ne tsarkakin niyya, sannan mutane su koma ga mamallakin su, su bi shi da gaskiya, su kuma daina ababan da ake dake a kurkure ko kai kawo waɗanda ababan nan dake sa ba ma jituwa a cikin mutane. Ubangijin Allah da ya kawo wannan, muna gode masa, amma da wuya a ce a gode, domin ayan Allah ya ce cikin kowane hali da kuka gan kanku ku gode wa Allah. To a yanzu muna cewa mu gode wa Allah ya kawo wannan don ya dawo mu kusa da shi, sannan duk wani shawara da aka bayar game da lura da abin da ake ciki, don Allah mutane su yi biyayya, don mu ceci ranmu, mu ceci al'ummarmu, mu ceci ƙasarmu. Wato duk wani abu da ya faru a duniya akwai mafita, akwai su cikin littattafanmu, da yake har an ce akwai irin ma ka'idodi da aka bayar na yanda mutum zai mu'amala a lokaci irin wannan. To mu koma ga littattafanmu cikin littafi Irmiya sura 30 aya 17 ta sake ba mu mafita a yanda za a yi wannan. Saboda karancin lokaci, ina so mai saurara ta ya karanta wannan ayan, sannan mu koma ga addu'a, mu nuna kauna, mu taimakawa juna. Amma abin da aka ce ai hatara da shi ai, domin in baka yi ba, idan har sanadiyarka wani ya samu ya sulwanta ransa za ta yi a ranar tashin kiyama, Allah zai neme wannan ran mutumin akan a hannunka. So kada mu kidima, mu manta, mu birgice, mu manta da Allah. Allah shine mafita, madogara, da kuma abin da zai tallafa, shine kawai zai tallafa mana a lokaci irin mawayanci kamar haka. Da farko akwai haƙƙin makwabtaka. Littafi ya ga mana Ubangijin Isa Almasihu ya ce mana ba wai sai ka tallafa wanda ke da addininka ba, duk wani mahaluki a doron ƙasa idan ya shiga cikin hali sai ka taimaka masa. Mun san labarin Basamarin nan, wanda shi ana ganin shi ba shi da addini, amma shi ya taimakawa wanda ke da addini da ke cikin matsala. Na ɗaya kenan. Na biyu, idan za mu yi wannan, shi ne cewa yayu ayan Allah ya ce idan ɗan uwanka ya zo ya kwankwasa, dan Allah ba ni gari in ci abinci, ka ce ana na bacci, ka tafi sai sun tashi. To wannan ka yi abin da ba daidai ba, an ce ka buɗe kofa, ka ɗan mishi iya abin da kake da shi. So muna fatan ba za mu kai wannan matsayin ba, amma idan akwai ƙasashe da suka shiga wannan hali, maimakon a tsaya ana gudun juna, a nemi a taimaka juna, tare za mu tsira. Idan mun rabu ko za mu hallaka. Duniya ta zama wato kaman kwallo ne, ɗan lemo ne, duk inda kake sai ka ga abin da ya shafi wani can ya shafi wani anan. To don haka mu yi wa waɗanda suke cikin halin da ake ciki yanzu suka kidime, kai musu addu'a, Allah ya dawo su cikin hankalinsu, sannan kuma ya Allah ya ba su mafita. Waɗanda kuma ba su riga sun shiga ba, mu yawayinta addu'a, muna roƙon Allah ya mana kariya. Kuma ya ce mana idan mutane na da ake kira ga sunana za su kaskantar da kansu, su tuba daga zunubansu, sannan su dawo gare ni, in sun kira ni zan ansa musu. To aluban nan da ta zo guda ɗaya katak ta kada duniya, amma idan duniya za ta koma ga Allah, Allah na iya ɗaukan kowane masifa, domin shi ne farko, shi ne ƙarshe, kuma bai da ƙarshe, bai da farko. Mu koma ga wanda ke da komai a hannunsa, mamallaki, mamallaki, maɗaukaki na kowa da komai. Allah zai taimake mu, kuma ƙasa, duniya za ta samu zaman lafiya, amma da farko mu koma ga Allah, shi ne maganin komai da kowa.
sauraro ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai maimacin shirin lafiya uwar jiki.
Lafiya uwar jiki. Jama'a assalamu alaikum. Barkanku da warhaka. Barkanku da jimirin sauraron mu. Ni ce Aishatu Sule daga nan sashin Hausa na muryar Amurka daga Washington DC. Zan gabatar muku da wannan shirin.
Sarkin baiwa. Yau bangi sarkin baiwa roƙon nani nake kullun sai ka ba mu lahiya sarki Allah.
To a ci gaba da fadakar da ku masu sauraro game da cutar coronavirus wato COVID-19. A yau za ku ji Dr. Balarabe Suleiman Aminu, ƙwararren likita a asibitin Nasarawa da ke Kano a Najeriya, da irin gudumawa da su suke bayarwa a ɓangaren su na likitoci akan fadakar da al'umma. To na fara da tambayan shi game da me zai ce akan yadda al'umma ke ƙaryata wannan cuta ta coronavirus.
A gaskiya a farko mutane suna ganin cewa wannan wani kamar wasan kwaikwayo ne ba gaskiya ba ne, amma dai gaskiya yanzu abin da yake faruwa musamman mu a nan Najeriya mutane sun fara ganin abin da ke ne. Da dai a farko ana ganin kamar wani wasan kwaikwayo ne, wani abu ne aka kirkira, to amma yanzu yanda aka ga yanda ake jin labari a kafar yaɗa labarai cewa ga abin da yake faruwa, musamman abin da yake faruwa a Italy, cewa ga yanda ake bayani kusan kafafen yaɗa labarai ana bayanin cewa yanda mutane suke rasuwa, kuma mutane ana cikin wani hali irin an fara yadda. Sannan ma a nan Najeriya yanda abin nan ya fara yaduwa, tunda daga lokacin da aka fara zuwa yanzu kamar yanzu da muke magana, awa hudu da suka shige akwai mutum 44 da aka ce an tabbatar suna da shi a nan Najeriya, wanda akwai manyan mutane ma, musamman akwai gwamnan Bauchi shi ma an ce an yi gwaji an tabbatar. Sannan akwai babban mai taimaka wa shugaban kasa a harkar mulki wanda ake kiran shi Abubakari shi ma an ce an tabbatar yana da wannan cuta. A gaskiya kamar yadda na fara a da ana ganiya, har ma a jiya an samu mutum daya wanda ya rasu da wannan rashin lafiya, wanda shi ne yanzu ya sa mutane yanzu gaskiya sun fara yarda cewa akwai. Sannan kuma wani abu da yake kara sa mutanen mu yarda akwai, asibitocin mu sun yi kokari.
Da ma tambayar da zan maka
kenan. Yawwa, manyan asibitocin jiha da kuma babban asibiti na Kano na Aminu Kano, abinda suke yanzu in za ka shiga asibitin ko a baka abun wanke hannu ko kuma akwai sabulu da wannan da ruwa da za ka ɗau sabulun ka wanke hannunka a sa maka ruwa ka wanke hannun kafin ka shiga asibitin. Wannan duka a bakin gitin asibitocin, da kuma thermometer, wannan infrared thermometer da ita ma ake gwada
zafin jiki.
Wannan shi ya ƙara tabbatar wa da mutane cewa fa lallai wannan abin fashi ba wasa ba ne, tunda har asibitoci za su kashe kuɗi su fare wa mutane wannan abin. Wannan shi ya ƙara tabbatar wa da mutane, kuma yanzu gaskiya mutane sun fara shiga taitayinsu akan wannan abin sun fara yadda.
Gaskiya ne. To waɗanne shawarwari za ka bayar dai na ci gaba da ɗaukan matakai domin kariya? Da dama tsaftar jiki.
Yawwa, shawarwari da za mu bayar na wannan abin shi ne, kamar yanzu asibiti ana magana cewa ya kamata mutane su zauna a gida. In dai ba wani abu ne ya zama na dole mutum ya fita ba, ko rashin lafiya ko harkar siyan abincin abin da za a ci, ana son mutane su zauna a gida. Domin babban abin da yake kawo wannan yaduwar wannan cuta shi ne haduwar mutane da yawa. Zama da mutum ɗaya yana ɗauke da wannan cutar zai iya kawo mutum 100 ko sama da. Don haka inda aka mutanenmu suka zauna a gida ba sa ba taruwa a guri ɗaya da yawa, wannan zai taimaka. Sannan kuma ga wanda kuma ya zama dole sun fito, shi ne ya kamata a dinga amfani da face mask da ake kira da Turanci. Sannan kuma wannan hanyoyin kare kai na yawan wanke hannu akai-akai, in mutum ya taɓa musamman an je asibiti an taɓa abubuwa da asibiti yawan wanke hannu, sannan kuma lura da tsaftar jiki. tsabtace da tsabtar muhalli su ma wannan za su taimaka. Wannan su ne dai kaɗan daga abubuwan da ya kamata a yi, sannan dai musamman kamar yadda muka gani a ƙasashen Turawa, musamman a su China da abin nan ya faru, an ce babban abin da ya taimaka musu zama a gida da suka yi, wanda ba su da ita ba su fito ba, ba su haɗu da wanda suke da ita ba, wanda suke da ita kuma aka yi saurin gano su aka yi ta asibiti aka ba su taimakon gaggawa. Wannan ya tabbatar da shi ne ƙara taimakawa ita ƙasar China suka samu sauƙin wannan annoba. To wannan shi ma muka yi amfani da shi zama a gida kar a dinga fitowa. Sai ka zama dole, sannan an fito ma an je asibiti wanke hannu, sannan in za a atishawa a ƙoƙarin kare hanci ba da hannu ba da tafin hannu ba da gefen hannu da kuma sa wannan face mask kuma ba su taimaka gurin rage wannan yaduwar wannan.
Suka fi saurin kamuwa kamar yadda labari ya nuna domin mutane su daɗa fahimta.
Shine kamar yadda labari ya nuna gaskiya mutane ƙananan yara da manya wanda suke wannan a tsofaffi su ya fi kamawa, kuma abin da yake isa waɗannan ƙananan yara tsofaffi suka fi kamawa shine garkuwar jikin su ta yi tana da rauni, ta yara ba ta balaga ba, su kuma ta manya kabeji. Don haka wannan shekaru cewa yara 'yan ƙasa da shekara 5 da tsofaffi abinda ya kama daga shekara 65 abinda ya sama, ko kuma mu a nan daga 60 abinda ya sama, su ne suka fi samu wannan cututtuka. Kuma wannan abinda ya sa shi ne kamar yadda na yi magana shi ne matsalar garkuwar jikinsu tana da matsala, shi ne ya sa wannan shekaru wannan aji suke samu wannan. Ko kuma a ce in sun samu wannan, ko kuma ko da su wannan samari ita ma za ta iya samu su, amma abin da ya nuna bincike ta fi galabaitar da musamman tsofaffi shi ne a wannan abin da ya nuna kenan
mai raunin garkuwar jiki. To akwai tambaya da aka yi min na cewa wai wanda bai yi mu'amala ba da wanda yake dauke da cutar to zai iya kamuwa da cutar?
Sai a gaskiya kamar yadda aka faɗa, ita wannan cuta tana da wani dabaru na shi ne ɗauke da ita kafin alamunta ta bayyana a jikinsa, yana ɗauke da ita kuma a wannan lokaci zai iya yaɗa ta ne. To wanda kin ga wannan a lokacin da mutum yake ɗauke da ita babu wata alama a jikinsa, amma har zai iya sa wa mutane, to kin ga wannan babban bala'i ne wanda lallai babban abu ne da zai iya faruwa. Wanda shi wanda zai sa maka din a lokacin da yake iya sa maka ba komai, ba shi da alama lafiya da wuce, amma yana ɗauke da wannan kwayar cuta kuma yana iya fitar da ita domin in ya yi tari ko ya atishawa sannan kwayar cuta take fitowa da kuma tsaya a iska, to mutum zai in yi mu'amala to a wannan lokacin da yake lafiya, amma yana iya wannan shi ne babban ƙalubale ga wannan cuta. Da a gano mutum wanda muke kiran shi da turanci ana cewa incubation period, wanda yake a cikin wannan lokaci da take kyankyasar kanta ita kwayar cutar, mutum ba shi da alamunta amma kuma zai iya sa wa mutane, to wannan shi ne babban bala'i da wannan cuta gaskiya wanda za ka ga mutum.
To yanda aka ce waɗannan tsofaffi garkuwar jikinsu ta yi ƙasa, yara kuma tasu ba ta nuna ba, akwai yanzu an gano abinci da ya kamata a ce za a ba da shawarwari a ce ga irin abinci da mutum ya kamata ya ci domin ya ƙarfafa garkuwar jiki kada ya kamu da cututtuka, ba ma wannan ba cututtuka ma
jana? A gaskiya babu wani abinci guda ɗaya da za a ce in an ci shi garkuwar jiki za ta ƙara ƙarfi da sauransu, babu wani. Amma abin da ake buƙata shi ne a ci abinci wanda yake ɗauke da abin da muke kira da turanci balanced diet. Da zarar an ci wannan shi wannan balanced diet shi yake taimakawa garkuwar jiki ta yi aiki yadda ya kamata, amma a ce ga wani abinci guda ɗaya da in hanci shi garkuwar jiki za ta inganta. Wannan side in general shi ake bukata wanda wannan shi yake taimakawa garkuwar jiki. An shi wannan balance diet ne inda abinciccika ne gaba daya ake cin su a yanda ya dace.
To madalla likita mun gode.
Abin da ya sauka a cikin wannan shiri kenan na kuna lafiya uwar jiki a tara mako na gaba domin wani sabon shirin. A halin yanzu a madadin dukkan waɗanda suka taimaka wa wannan shiri ya zo gare ku, musamman Julie Leathers Gresham, ni ce Aisha Tusle, ku kasance cikin ƙoshin lafiya.
Amin, amin, summa amin ya Allah. Ku buɗe kunnuwanku ku jama'a ga wata sanarwa.
Masu sauraro baki daya, da haka muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a wannan lokacin. Sai kuma an jima da hantsi, za ku ji wasu abokan aikinmu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, ni ce Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku.
There's a place in your heart and I know that it is love. And a place much brighter than tomorrow. And if you really try, you'll find there's no need to cry. In a place you feel there's no hurt or sorrow.
Kaɗe-kaɗe da sauransu a shirin VOA.